komai a ciki sai ɗaiɗaikun masu mota ko kuma masu keke.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A karo na biyu, Amurka ta sake bada ƙarin tallafi na kimanin sama da dala miliyan 160 ga Najeriya a wani matakin kawo ci gaba a ƙasar dangane da matsalolin da ƙasar ta fada a ciki na rashin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wannan ƙarin tallafi na zunzurutun kuɗi har dala miliyan 168,500 da Amurka ta baiwa Najeriya. Na zuwa ne 'yan kwanaki da bayyana wani tallafin na kimanin dala miliyan 104 a cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja. Na nuna cewar tallafin wanda za a bayar shi ta hannun hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID za a yi amfani da shi ne don kawo cigaba na muradin da aka zayyana a shekara ta 2015 na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Najeriya na samar da tallafin da ya kai dala miliyan 216. Makaddashiyar daraktar hukumar raya kasashe ta Amurka Katie Donahoe ta ce za su cigaba da bada tallafin a fannin kiwon lafiya, abinci mai gina jiki, haɓaka tattalin arziki da sauransu. Kamar yadda sanarwar ta nunar, za a kashe kimanin dala miliyan 115 wurin gudanar da sabbi da kuma tsofin ayyukan da ake yi wurin inganta kiwon lafiyar al'ummar Najeriya. To ko ta wace fuska ƙwararru ke kallon wannan ƙarin tallafi? Comrade Kabiru Sa'idu Dakata shine jagoran cibiyar wayar da kan al'umma duk akan shugabanci na gari.
Waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga Amurka abu ne mai kyau, kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa. Idan ka kalla misali kamar yanzu tallafi da aka bayar wanda zai mai da hankali akan fannin lafiya, kuɗaɗen za a yi amfani da su gurin wasu abubuwa da suka shafi lafiya, musamman abin da ya shafi tuhamowa ta yara da zazzabin cizon sauro da abin da ya shafi ƙarin ƙayyade iyali da sauransu, wanda idan ka duba za ka ga idan aka bar Najeriya da irin waɗannan hidimomi ba dole Najeriya tana da kuɗin da za ta iya tinkarar waɗannan al'amura ba. So babu shakka irin waɗannan tallafi suna taimakawa.
Ga ƙwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba, wannan tallafi ka iya yin tasiri?
Muna jin da Malam Hassan zai taimaka gayya tunda tattalin arzikinmu da kuma shirye-shiryen mulki a ƙasar nan ya shiga wani hali da mutane ba su samun abin da ya kamata su samu daga gwamnati. Su kuma waɗannan masu taimakawa in sun zo suna tabbatar da cewa duk tsarin da aka yi na sa kuɗi a wani waje dole a bi a yi haka, ba kamar mu ba da gwamnati za ta yi tsari ta fitar da kuɗi amma a ɗauka a canza akalansu zuwa wani wurin daban. Don haka kaga su gwamnatin Amerika ta ba da wannan taimakon kuma ta tabbata an bi hanya na kashe su inda aka ajiye za a kashe, da zai taimaka kwarai da gaske. Abinda ba mu samu ba daga namu gwamnati kaga muna iya samu maslaha daga wasu gwamnatocin.
Yanzu dai abin jira gani shine wannan tallafi zai shafi rayuwar 'yan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu da labaran duniya kashi na biyu.
Masana sun ce jami'an Amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri, amma kuma cikakke game da mamayar da China ke yi a cikin tekun Asiya da ake takaddama a kai. Jiragen waɗanda aka ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin China za su fara fusata China, a cewar masu sharhi. Suka ƙara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri. Jirgin sama yana iya yin bincike a teku kuma saboda nisan da yake iya yi a sama yana iya hango abubuwa da yawa da jirgin ruwa ba zai iya gani ba, tamkar yadda tsuntsu kan hango abu daga sama, inji Alexander Vovin, farfesa a cibiyar Daniel K. Inu. Ya ƙara da cewa jiragen saman a kai komo da sauri fiye da jiragen ruwa. Jiragen yakin Amurka a cikin tekun kudancin China sun ninka a cikin shekarar 2019. A wani jawabin da zai yi yau Laraba a Brussels, ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai zayyana irin himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa kan batun sake ginawa da kuma ƙarfafa ƙawancen Amurka da ƙawayenta. Wannan na daga cikin saƙon nasa yayin ziyararsa ta farko a yankin a matsayin babban jami'in diplomasiyya Amurka a wannan makon. Yana mai nuna ficewa daga shekaru huɗu da na manufofin kasashen waje a ƙarƙashin tsohon shugaban kasar Donald Trump, wanda ya maida hankali kan fifita muradin Amurka.
Sarfilu Hashim Gumal ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Amurka ta taimaka wa Ghana da na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Accra. Na'urorin sun hada ne da na'uran tantance jikin ɗan Adam da na'uran gano abubuwa masu fashewa da ba na gano miyagun ƙwayoyi domin daƙile ayyukan miyagun mutane. Irbad Ibrahim mai sharhi ne akan sha'anin tsaro kuma shine shugaban cibiyar Irbad Security Consult ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taimakon.
Akwai alaka kwararra tsakanin wayanda kasashe biyu, kasar Amurka da kasar Ghana. Sannan kuma irin lamarin tsaro, matsalolin da muke kalubalanta a nan kasar Ghana bai goye mu mutane ba. Kamar kasar Amurka na ba mu tallafi kada za mu yi mu magance wannan matsaloli. Na ga cikinsu lamarin ta'addanci. Kwanaki ma yan ta'adda sun zo kusa da iyakoki na Ghana a arewacin Ghana a Burkina kenan sun zo kusa-kusa sun zo sun kai hari. So shi yau da kullum ana yin kokari kada da irin tanadin da za mu yi. Idan kungiyoyi kamar Boko Haram wanda ke Burkina Faso, wanda ke Niger, wanda ke Mali, wanda ke wasu karkara na wasu Afirka baki da inda sun zo sun kawo mana matsala, jirgin sama za su bi teku ne, za su tsallake iyakoki da niyyar mu magance matsalan. So shi kasar Amurka na taimakawa a wannan babi. Na biyu kuma shi ne lamarin miyagun magunguna. Kamar powder cocaine kenan da sauransu da ko bayyace mun samu labari daga Southern America, wurare kamar Mexico, Colombia da sauransu suna transit ana shigowa da su a kasar Ghana. To in yau kasar Amurka za ta ba mu tallafi na na'urori kan da ya yi a magance wannan lamura guda biyu, ina ga mun yi mahadi da shi kuma muna kyautata zato kuma kasashe din ga da su ci gaba da taimakon juna.
To shi abinda mutane za su yi mamaki in ka duba su yan ta'adda da wani lokaci aka ce sun zo kusa da iyakar Ghana da Burkina Faso daga can arewacin kasar, amma kuma wayannan na'urorin da aka kawo sai aka datsa su a filin saukan jiragen sama na Kutuka a Accra. Ba ka ganin wujaje kinan da ya kamata a ce an dasa irin wayannan na'urori?
Maganin ka gaskiya ne, domin ka duba wanda ke duban lamarin hijira a kasar Ghana, Ghana Immigration Service, ko hanyoyin da ake yabi a shigo kasar Ghana da mota ne koko da kafa kamar sama da 42 kenan. Wasu haramtattun hanyoyi ne, wasu kuma an amince da su. To shi ya kamata, amma kan san komai kuma ana aiki da lamarin irin wani ka samu mani da ba. Ko intelligence gathering da kuma security track.
Wato tattara bayanan sirri.
Ta yi tanadi, GSK za ka sauka, Dallas Airport a Washington ne, ita ta yi tanadi. To ya kamata kuma sauran kasashen da ita ke da su ke da alaka. Su iya su ba mu irin taimako da mu kuma za mu yi mu tanadi. Amma lamarin tsaro duka ba farawa yau a kare yau. To na farko kenan. To na biyu kuma wata kira lamarin tekunmu da irin miyagun mutane za su yi shigo shekarun kuma an tallafa mana ne a kai wannan iyakoki da ya kamata a duba kan da ba yi abinda Burkina Faso ke kalubalanta na hare-hare kasan Ghana ba ta samu wannan matsala.
A gaida Irbad Ibrahim mai sharhi akan sha'anin tsaro a Ghana kuma shugaban cibiyar Irbad Security Consult. An gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID, wanda Amurka din ta shirya yi akan batun ƙididdigan ayyukan da fayyace su da kuma tabbatar da ingancin su a fannoni daban-daban a wasu zababbun jihohin Najeriya. Jihohin da za su amfani da shirin sun hada ne da Adamawa da Akwa Ibom da Bauchi da Ebonyi da Gombe da kuma Sokoto. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron wanda aka gudanar da shi a keɓaɓɓen wurin gudanarwa a Bauchi, gwamnonin jihohi guda shida da za su amfana daga shirin sun gabatar da jawabansu ta akwatin television da ya haɗe su a wuri guda. Ana kallon su a lokacin da suke bayani game da bukatun jihohinsu da suka hada da kiwon lafiya, ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa. Har ila yau wakilan hukumomin gwamnatoci da kuma jakadar kasar Amurka a Najeriya Mary Beth da kuma ministan kudin gwamnatin Najeriya sun gabatar da jawabi ta hanyar da aka haska su ta akwatunan talabijin da ake gani kai tsaye. A bayan kammala tarar da ne sanatan tabi gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir karin haske kan wannan taro.
To muna godiya wa Allah subhanahu wataala, wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kuduri na gwamnatin Amurka wanda da haɗin gwiwar Najeriya wanda
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya
matu dara arewa arewa yau a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau, shirin da ke tabo lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba shin da gaske ne rashin makamai ne ya hana nasarar yaki da ta'addanci a yankin arewa, ko ya gaskiyar lamarin yake ne.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamfan.
Kalamai mai ba wa shugaban Najeriya shawara kan tsaro wanda janar Baba Gana Munguno kan tsoffin manyan hafsoshin soja kan batun rashin ganin makamai da aka ware makudan kuɗi don sayowa ya jawo martani daga masu sharhi da sauran jama'a na buƙatar a fito da bayanin mana fili. Munguno duk da daga bisani ofishinsa ya nuna an sauya masa manufar bayanan, haka ma fadar shugaban Najeriya ta ce san batun ba haka yake ba. A asalin zantawar tasa ya ce shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙari ya ba da kuɗaɗe na fitar hankali amma kayan ba su kayan ba. Za mu kawo martani kan wannan faɗi na faɗa ko haka ne a'a ba haka ba ne. Ga tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Talatu Babarawa ba gyara a bayanin manjanar Munguno.
Na farko dai ce mu ce alhamdulillah, abinda mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa kin talakawa sun faɗa, sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗa haka. Mu irin mu haɗa haka, akwai kuma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin adawa ce. Ina ganin akwai Hajjiya Naja'atu NAPC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan maganganu amma ba saurara ba. Alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba. Sai an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati. Tunda mai ba da shawara faɗa haka, yanzu shi kanshi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abinda ya bayar ba so wannan makamai da in ma an kawo an kawo su to a gwada haɗa mu duniya. Tunda an ce ba a kawo ba, shugaban ƙasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka ba su da kuma abubuwan da aka kawo. Na tabbatar da mataimakin mai ba shugaban ƙasa shawara Munguno ba zai faɗi ƙarya ba. Mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah. Abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya ba a shekara ba, saboda mutane ba mahaukata ba ne sun ganta ake wato sun kuɗi yadda ake umarni da kuɗi na makamai a wannan gwamnati. Amma duk abin da aka faɗa ce a ci ba gaskiya ba ne. Alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba, saboda haka muna jina a kawo mu gani.
Shi shugaban ƙasa bayan kammala aikin su waɗannan tsoffin manyan hafsoshi ya ba su matsayin jakadun Najeriya, wannan ya nuna kamar ya amince da aikin su ne ba.
Shi shugaban ƙasa daban, shi kuma ubangiji daban. Shi ubangiji wani ba zai kale sakawa ba na yan rayuwar da aka abin da kuma shugaban ƙasa abin da ake faɗa da shi yake amfani shi. Kaga majalisa ta da tuddai ita ma tana da shi. Babban laifinta ta ba da shawarar cewa a kori mutanen duniya. Ban ga dalilin da za a kai musu ba su na zuci a ba su wani mukami. Ba su da kawai sun ka ce shugaban ƙasa Buhari ya cire su. To me zai sa Buhari yanzu kuma kai kuma su yarda. Saboda kashe ta ake ce musu gaba su tam. Wato duk abin da an ka kai shi shugaban ƙasa yana yi ya an daga hankali ne to bai saurara. Amma yanzu irin wannan abu da an kai ba a bincika. Ai ana tuna lokacin da aka kai magu ba da confirmation na al'amuran gani. Wannan tana president da sauran wannan lokacin ba su yadda ba saboda sun tafi foto abin daga ciki. Alhamdulillah abin da suka faɗa yau ga shi ya tabbata gaskiya ya ma bai kare. Amma sun ce ba za su yi ba, kamata ya wadanda su ce